sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 14 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanun labarai.
Ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi dakarun Russia da nanata harba rokoki kan tashar. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie ya musanta aikata laifi bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai. Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin a karkashin wasu sababbin hanyoyi da aka amince da su.
To kanun labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa ƴan bindiga sun kashe mutane da dama a ƙaramar hukumar Gasol ta jihar Tarabar Najeriya.
Banda wanda suka raunana mutum 10 an kashe, yau an je ana kokarin yin sallan zana'ida suka sake zuwa suka warga da gari.
Za kuma a ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su sun kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddamar da ta janyo ɗumbin asara ga Najeriya.
Ba karamin ɗi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba, ta hanyar riban da za ta samu, ta hanyar harajin da za ta karɓa, ta hanyar da za ta karɓi abin da muke kira royalty.
Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma labaran duniyar. Ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi da karon Russia da nanata harba rokoki kan tashar, wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya. Sojojin Ukraine za su auna da karon Russia dake harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi na bidiyo da yayi a jiya Asabar. Zelensky ya ce duk wani sojan Russia da ya harbi tashar ko kuma ya labata tashar ya harbo, dole ya fahimci cewa ya zama muhimmin abin aunawa ga jami'anmu na leken asiri, jami'anmu na sirri da kuma sojojinmu. Kasashen biyu sun ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda Russia ta kwace a watan Maris jim kadan bayan da ta mamaye Ukraine. Katafarin kamfanin mai na Aramco na kasar Saudiya ya bada rahoton karuwar kashi 90 cikin 100 a ribar rubu'in shekara na biyu a yau Lahadi, wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance riba. Kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru 10, duk da koma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci, in ji shugaban kamfanin Aramco Amin Nasir a cikin wani rahoton ribar da aka samu. Ribar da Aramco ya samu ta kai dala biliyan 48.39 a cikin rubu'in shekara zuwa 30 ga watan Yuni, daga dala biliyan 25.43 a shekarar da ta gabata. Masu fashin baki sun sa ran samun ribar da ta kai dala biliyan 46.2 bisa ga kididdigar manazarta 15. Kamfanin ya bayyana kason ribar dala biliyan 18.8 a cikin rubu'i na biyu, daidai da abin da ya sa a gaba wanda za a biya a cikin rubu'i na uku. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie Hadi Matar ya musanta aikata laifi a jiya Asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai. Yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba, haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin. Rushdie ya yi magana a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka, a yayin da yake shirin gabatar da jawabi a wani taron yancin masu fasaha a cibiyar Chautauqua da ke yammacin jihar New York ta kasar Amurka. Shugaban cibiyar Michael Hill shi ne ya wallafa labarin a jiya Asabar a shafinsa na Twitter. Likitoci sun dora mawallafin kan na'urorin taimakawa numfashi bayan harin da aka kai masa da kuma tiyata da aka yi masa. Rushdie na rayuwar zaman ɗarɗar sakamakon wallafa littafinsa mai suna Ayoyin Shaidan a shekara ta 1988. Wallafa littafin da ya sa babban shugaban addini na Iran marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bada fatawar kashe Rushdie da ma duk wanda ke da hannu a wurin wallafa littafin, saboda ana ganin abinda ya kunsa batanci ne ga addinin Islama.
To an jima kadan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, wanda ke cigaba da fama da matsalolin rashin tsaro, inda wasu yan ta'addar daji suka kashe mutane kimanin 15 a karamar hukumar Gasol ta jihar Tarabar arewacin kasar. Muhammad Salisu Garba gare ka.
A yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 a zabe mai karatowa a Najeriya, su kuwa ƴan mindika na ci gaba da cin karen su ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya janyo ƴan mindika suka shigo yankin Gunduma da ƙare kuka karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, suka kashe mutane sama da 15, suka gojikata wasu da dama. Daga bisani kuwa al'umma suka zo suka yi zana'izar gawawwakin ƴan uwansu. Wani mazaunin garin da ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar talaho, wanda ya da shaida mun sunansa kamar haka.
Ina magana da Yakubu Taraba, karamar hukumar Gasol. To Yakubu, menene ke faruwa ne a yankin ku? Wallahi akwai matsaloli, mu yanzu muna cikin tashin hankali, muna cikin fargaba, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kamar mai misali mu karfe 5 haka ne amma wallahi mutanen nan suka shigo kuka wallado daga Sara sai Harbi, sai Sara sai Harbi, ba babba ba yaro ba mai ba namiji, riki manin gawa banda wanda suka raunana mutum 10 an kashe. Yau anje ana kokari yin sallan zana'ida, suka sake zuwa suka wargaza gari, ba dabbobi ba kawo ba abinda ba yi kawo a garin. Yanzu wani hali kuke ciki? Wallahi mu dai kawo muna neman dauki ga hukumomi, har yanzu shiru kawai.
Shi ma dai a nashi bangaren wanda aka kashe masa ƴan uwa sama da 7 a cikin wannan turmutsatsin, mai suna Yahaya Abubakar Garba ce dai ya ko shaida mini yadda lamarin ya auku.
Kawo hali da rinkar kuka garin da dado, sun kashe mana mutane da dama a wurin, akalla an harbi mutum sama da 10. Kuma suna asibiti, ba wani dauki da aka ce an kawo wannan abun tun wajen kashe uku yake faruwa har zuwa yanzu. Ba wani dauki daga gwamnati ko daga ɗan sanda ko daga soja, ba dauki ɗaya daga cikinsu.
To ko hukumomin jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu, duba da cewa ƴan bindiga sun jima suna cin karensu ba babbaka a yankin Bali da Gasol da ke jihar Taraban? Tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi, wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, wanda ya ce
waɗannan mutane wanda ba a san ko suwa ba dauki da bindigogi suka shigo cikin wannan ƙauye, suka kama harbin jama'a ba gaira ba dalili, wanda sanadiyan harbin ne aka samu salwantar rayukan mutane zuwa guda 13.
Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak, wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisan wakilai na tarayyar Najeriya, wanda ya tabbatar da cewa ya sanar da hukumomi domin ganin an dakile wannan matsalar.
A gaskiya ban ji dadin yadda al'amura suke tabarbarewa wannan yankuna ba, amma alhamdulillahi a yanzu haka da nake magana da kai, shugaban hafsan sojoji na kasa ya kira babban sojoji da ke Jalingo, ya bashi umarni ana cikin gaggawa a tura jami'an tsaro a wannan yankuna din. Insha Allahu daga nan zuwa gobe zuwa jibi zaka ga saukansu a wurin, kuma in Allah da za a dakile wa'annan abubuwa da suke addaban mu.
Koda kwanakin baya ma ƴan mindiga suke da ikon yankin Jauro Manu da yankin Baba Juli da kuma yankin Jabjab, sai kuma gashi sun sake tarautsa al'umma mazauna yankin Kare Kukanka da ke karamar hukumar Gasol duk a jihar Taraban. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Muhammad Salisu, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su, in ji ministan harkokin wajen Mali da kuma mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin ya amince da sabon tsarin ne tare da sanar da dukkan ƙasashen da ke taimakawa da sojoji, ba wanda aka ɗebe. Za a soma jujjuyawar ne a ranar Litinin, in ji ministan na harkokin waje Abdullahi Diop, bayan da yankin Sahel ya dakatar da tsarin jujjuya sojoji a watan da ya gabata saboda dalilan tsaro. Mai magana da yawun tawagar ta wanzar da zaman lafiya Miriam De Sables ta tabbatar da wannan, inda ta jaddada cewa tsarin jujjuyawar zai soma aiki a gobe Litinin. Sanarwar ta zo ne bayan da a jiya Juma'a kasar Jamus ta ce ta dakatar da ayyukan leken asiri da zirga-zirgar jirage masu saukar ungulu a Mali har sai illa masha Allah, bayan da Bamako ta hana izinin bi ta sararin samaniyar ta. Tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun karaɗe kasar Amurka, a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar karancin ma'aikata sakamakon annobar COVID-19 da yin murabus da wuri da kuma tsananin dokokin shigar baƙi. Gurabun aiki fiye da miliyan 10 aka kasa cikewa a watan Yuni a cewar bayanan gwamnati, yayin da akalla mutane miliyan 6 suke neman aiki, duk da cewa kamfanoni na buƙace da ƙara ɗaukar ma'aikata a daidai lokacin da jama'a suke kashe kuɗi sosai a wajen sayayya. Muna da gurabun ayyuka da dama amma ba isassun ma'aikata da za su cike su, a cewar cibiyar ciniki da masana'antu ta Amurka da ke wakiltar kamfanonin Amurka a cikin wata sanarwa. Wasu da dama da suka bar aiki sa'ad da annobar COVID-19 ta durƙusar da tattalin arzikin Amurka ba su koma bakin aiki ba.
A gaida Murtala Faru Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda kamfanin man NNPC da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su suka cimma jituwa wadda ta kawo ƙarshen wata daddiyar takaddamar da ta janyo dumbin asara ga ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan ci gaba da aka samu da ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da sauƙin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa da Najeriya. Shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Mele Kolekyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau, kana mataki ne da zai bunƙasa fannin ɗanyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari.
Tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya wanda ya fi nada su ma wayannan wasu tangarda da suke cikin wannan tafiyan da aka yi, su ma an fidda su saboda haka yanzu kowa san inda ake ciki, kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan rigima da muke da su kuma a cigaba da tafiyar da business. Kuma a takaice ga kasa, wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan 9 wanda idan da ba a yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati sai ta biya, kuma Allah ya sa da ikon shi da aka wannan zama aka samu shirya.
Shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Balawinti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗin kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su.
Mun kuduri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa. Akwai gagarumin project guda uku wanda za mu ɗauki what we call final investment decision a kan shi. Akwai wanda muke kira Bonga New Oil, watan sabon mai da zai zo daga Bonga. Akwai wanda muke kira Bonga North, watan mai da zamu haƙo shi a arewacin Bonga na yanzu. Akwai kuma wanda muke kira Agbami Gas, watan harkan iskan gas da ke ciki tattare da Agbami project. To wa'innan abubuwan idan kika hada su gabaki ɗaya za su kawo iskan gas akalla miliyan 600, wanda muke kira 600 million scope of gas, and also zai kawo tare da shi kaman mai da ya kaiwa 200,000 na barrel. An in kika hada wannan ba karamin ƙi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba, ta hanyar riban da za ta samu, ta hanyar harajin da za ta karba, ta hanyar da za ta karbi abinda muke kira royalty, kuma su ma wanda za su sa kudin su na jari za su samu kudin su kuma za su samu riba.
Kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa 'yan kasar damar bada bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kiwaye da mai a kasar, kamar yadda shugaban kamfanin Malam Mele Kyari ya yi ƙari a kai.
Batancin da ake mana a wuraren ayyukan mu sun tsanani, kuma gwamnati ta ɗauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanonin da muke aiki da su. Kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu, hukumomin gwamnati, sojoji da navy da sauransu dukkansu suna iya kokarin su, kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan waɗannan wuraren da ake wannan bannan an fitar da su. Kuma wannan tsarin da aka fito shine kada ma tsaya nan wurin, komai da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su kawo mana report, report na mu mayaka hukumomin gwamnati gwamnati domin su dauki matakai, kuma ba ma dauka matakai ba, su wanda ba ya kawo wannan report na farko zamu tsare mutuncin su, na biyu kuma inda akwai wani sallaman da za a musu masu ma za a musu. Banda haka, idan ka saci man fetur a kowace duniya dole za ka kashe refinery, to wannan refinery din su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba sato su aka yi ba. Idan aka samu wannan hadin kai mun san cewa za a samu wannan saukin.
Duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samar da kudade a bangaren man fetur da iskan gas da kuma haɓaka arzikin man fetur na kasar da inganta tattalin arziki. Kuma ana sa ran wannan ci gaba zai bude hanyoyi ga kasar wajen samun dala biliyan 500 na kudaden shigarta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, kada abanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, ina ma abota bibiyar kafafen sada zumunta da kuma san nishadi. Shin ko kun san wannan muryar?
Masu sana'ar bayar gandan abincin biki sun fara gangamin wayar da kan maciya naman biki da cewa ganda mai tauri cikin abincin biki ta kwalliya ce, ba ta tauna ko hadiya ba.
To a yau shirin matasa a duniyar gizo ya yi kitabar da wannan bawan Allah wanda ya fice a kafafen sada zumunta da aka fi sanin sa da Hausa Guy. A biyo mu da jin hirar da nayi da shi cikin shirin.
Shin wane ne Hausa Guy mai da farko?
To Shamsiya, barka da wannan lokaci da masu saurare. Hausa Guy dai a takaice wani matashi ne dan shekaru 32 da haihuwa a dan asalin jihar Kaduna a Najeriya, kuma nayi makarantar primary, nayi secondary, nayi jami'a, nayi aikace-aikace tun kusan gama secondary na fara aikin gwamnati, nayi aiki a matakin gwamnatin karamar hukuma, nayi gwamnatin jiha, yanzu kuma ina gwamnatin tare.
Cikakken sunanka ne Hausa Guy ko da akwai sunan da aka yi maka yanka da shi?
Sunan da aka taru aka yanka rago aka ci na tashi na gabuzin a gida shine Abdulsalam Esar Malan, amma sunan da yan social media suka taru suka yanka ragon da bamu gani ba shine Hausa Guy.
To kasancewar mafi yawan ma'abota amfani da kafafen sada zumunta sun fi sanin ka da Hausa Guy, kuma duba da irin salon da kake amfani da shi wajen jawo hankalin mabiyanka, shin taya ma kai ka fara amfani da kafafen sada zumuntan nan da har ma ka zabi wannan salon wajen nishadantar da mabiyanka?
Wai labari mai tsawo, amma dai a takaice, wato dai a degree na farko na karanci abinda ake kira mass communication. So tun a lokacin akwai wani course da ake koya mana, wato aikin jarida a yanar gizo, wato online journalism. To tun daga wannan lokacin ne da kuma mun haɗu da malamin da ya maida hankali sosai akan hakan, so sai ya cusa mana sha'awan haka. To ni ina ɗaya daga cikin wanda suke sha'awan wannan course din. To amma yana yin aikin da nake yi bani da lokacin amfani da shi sai kusan har a shekara ta 2020, lokacin da aka yi kullan corona, kuma jihar Kaduna ta zo ta fi tsauri a arewa wadda aka kulla kowa a gida. To ganin na zauna a gida bani da aiki sosai, sai na yi amfani da wannan daman na ce to bari in yi amfani da sha'awar da nake da shi akan harkar. To daga nan ne kuma sai harkokin Hausa Guy kuma sai ta fashi a social media.
Madalla, to ganin ma yanda ma kake magana, shin wannan dadaddan yanayi ne da kake magana ko kuma dai mutanen social media ne suka karfafa maka gwiwar yin irin wannan salo na magana da sauransu? Kuma ganin cewa kowanne dan adam yana da baiwar da Allah ya basa, amma da dama ba sa sanin yanda za su bayyana baiwar su ko kuma su fito ma da baiwar da Allah ya basu. Taya kai kai fitar da taka ko kuma ma ka san ma kana da irin wannan baiwar?
Wai babban magana. To ni dai salon magana ta haka take, kuma ban ma cika yin magana ba sosai in ba ina cikin waɗannan waɗanda na saba da su ba. Tambaya na biyu kuma, wato ƴan arewa ko kunce ƴan Najeriya, matasa suna da wahalan gano baiwar da Allah ya musu, domin ganowan ko dai a gano maka ne ko kuma kai ka gano da kanka. To a nawa bangaren yawanci mutane ne gaskiya suka gano cewa ina iya yin abin da nake yi a yanzu, kuma na sami waɗanda suka karfafa min gwiwa akan hakan.
Wasu irin sako kake so ka isar ta kafafen sada zumuntan ganin cewa kana mu'amala ne da dimbin mutane ko kuma in ce ma miliyoyin mutane?
Eh, tambaya mai sauki mai wahalan amsawa. To a takaice dai, shi wannan salam da nake yi kamar dai gabatar da labarai ne domin a tunatar da mutane ko kuma a sanar da mutane ko kuma a faɗakar da mutane ko kuma a ilmantar da mutane. To amma dukansu ana yi ne ta hanyar nishadi, wato ana faɗa ma kowa masu gaskiya, a faɗa musu gaskiya ta nishadi maimakon su zagi, sai kaga an gaya ma mutum gaskiyan da ya kamata ya sani kuma ya biyo yana godiya yana jin daɗi. To waɗanda kuma basu sani ba, su ma a sanar da su shi ma ta hanyar nishadi, sai kaga sun sani kuma suna jin daɗi. To wannan shi ne ganin cewa arewacin Najeriya kusan abubuwan duk da ka zo da shi idan ba ka zo da salon nishadi bane yana da wahalar saiduwa. To shi yasa na dauki irin wannan salon, kuma sai Allah ya sa ina da irin wannan baiwa.
Yawa, to kai batu akan maganan saidawa, wato kenan kana nufin cewa yanzu har ma ka fara cin moriyar waɗannan abubuwa da kake ta kafafan sada zumunta, ka fara samun kuɗi da su, kana samun mutane da suke bada talaluka ne ko kuma suke cewa o ko kai musu labari ko ka isar musu da sako har su biya ka?
A kwarai kuwa wannan magana taki haka take, domin akwai romo kala-kala da ake amsa musamman na talaluka da kuma waɗanda wasu shafuka suke biya, ana samun abin taro da sisi, a iya cewa ma ya wuce taro da sisi domin ana samun manyan kuɗaɗe ta harkan talaluka da kuma abin da shafukan suke biya ga wanda yake creating video.
Idan nace yanzu to ina so ka yi min wani abu ko kuma ka tallata mana shirin matasa a duniyar gizo, ya za ka yi? Shin zama kake ka zauna ka kirkiro da labarin ko kuma zuwa maka yake?
To duka biyu. Wani lokaci idan labarin musamman an gabatar da shi ne na ko gaskiya ko wani labari da ya shafi wanda wasu kafafe irin naku suka yada, to nakan dauke shi wani lokaci sai in sarrafa shi cikin nishadi sai in isar ma mutane. To wannan nakan zauna a rubuta. Wani lokaci kuma idan kirkira ne ko misali wanda kika ce yanzu gabatar, to wannan kawai wani lokaci yana zuwa min ne, wani lokaci kuma in zauna an hada idea sai in rubuta. Misali bari mu dauki wannan shirin da kike gabatarwa na matasa a duniyar gizo, sai mu ce matasan duniya sun sami sabon gida a duniyar gizo da sashen Hausa na BOA ta gina, gidan da a yanzu ya fara batsewa da dubban masana matasa daga kowace nahiya. Shamsiya Hamza ne ke aikin captain, misali kenan.
Madalla madalla, gaskiya wannan kan ma iya cewa baiwa ce tsantsa daga Allah. To Allah ya ƙara basira. To wani irin shawara ko kuma kira Hausa ga zai wa matasa ƴan uwansa waɗanda suke ta'ammali da waɗannan kafafan sada zumunta ba tare da sun amfana da kansu ba ta kowace hanya?
To kin baro ta da girma. Abin da zan iya cewa shine, wato mutum ya zama na ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu, ko dai kana sanya wasu abubuwa na kasuwanci ko baiwa a cikin social media domin ka samu masu kallo da masu comment da masu liking domin ka samu kuɗin shiga, ko kuma ka kasance cikin waɗanda suna kallon wasu bidiyo ko karatuttuka wanda zai taimaki rayuwarsu ko harkar kasuwancin su wanda zai taimaki rayuwarsu ne yau da kullum. Idan mutum ba a cikin waɗannan biyun yake ba, to shine za a iya cewa sun shiga cikin ƴan abiyarima a shakida. To ƴan abiyarima a shakida kuma kenan kana asaran datanka ba tare da kana amfanan komai a cikin social media ba. Wannan shine abin da ake gudu ko kuma abin da ba a so ga matashi ko ma wanda ba matashi ba ya bata lokacinsa a banza.
To muna godiya sosai da wannan lokaci da ka bamu, kuma muka ji takaitaccen tarihin Hausa Guy.
Ana godiya kwarai sosai da wannan lokaci da aka bayar da kuma wannan shiri da ake yi.
Madalla. To gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To akai sheki Shamsiyya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, mai cewa dan Allah ku tambaya mani shugaba Buhari cewa wai shin a haka za mu ci gaba da tafiya, ana kashe mu, ana sace mu, ana kona mana dukiya, babu abin da zai iya yi mana? To ko in haka ne, wallahi lokaci yayi da mai rai zai ga kabari ya ce inda ma shi ne cikin kabarin da ya fi masa sau 100,000 da ya ci gaba da zama cikin wannan duniyar. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga baban gidan giyawa da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Sanusi Madatti da magaran da Faruku Mahe Karoga daga jihar Sokoto masu cewa salamu alaikum sashin Hausa, don Allah ku ba mu dama mu mika sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwa da iyalai da kuma al'ummar jihar Jigawa dake arewacin Najeriya bisa rasuwar dan takarar dan majalisar dattijai na jam'iyyar APC wato Alhaji Ibrahim Tijjani Kiyawa, wanda Allah ya masa rasuwa da daren jiya Asabar. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama, Allah kuma ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashi. Ra'ayi na biyu na Sanusi Ahmadu ne mai cewa a jiya Asabar ne shugaban ƙasar mu Nijar Muhammad Bazoum ya ziyarci jihar mu ta Zindar bayan sannu da zuwa da bangajiya ga shugaba Bazoum tare da tawagar da ta mara masa baya. Muna fatan shugaban namu ya ga irin matsalolin da suka yi wa jihar Muta da magaran daurin huhun goro da suka hada da matsalar ruwan sha, wutar lantarki, rashin aikin yi ga matasa, lalacewar hanyoyi, ga uwa uba hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi. Da fatan gwamnati za ta dube mu da idan rahama. Shiko Isa Lawan Girgiri cewa yake kwato naira miliyan 300,000 daga hannun barayin gwamnati da gwamnatin shugaba Buhari ta yi, hakan abun a yaba mata ne, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata gwamnati ta yi wa 'yan Najeriya bayanin yadda za a yi da kuɗin domin gudun kada ungulu ta koma gidanta na tsamiya. Bari mu je ga Lawan Sani na Kawu Daura mai cewa muna jinjinawa dakarun sojan Najeriya bisa kokarin da suka yi na yakar 'yan bindiga a jihar Kaduna. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya amin. Ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lenge-lenge a wuri mai cewa muna marhabin da kokarin masu sana'ar biredi daga ƙasashe takwas na yammacin Afirka na ganin sun rage dogaro da alkama ta ƙasashen waje tare da ƙarfafa hanyar samar da abinci ta hanyar kafa wata ƙungiyar kasuwanci. Da fatan Allah ya sa wannan ƙoƙari nasu ya cimma nasara. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
To Malam Ibrahim, a takaice ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine, inda jami'an ƙasar ta Ukraine suka zargi dakarun Rasha da nanata harbar rokoki kan tashar, wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya. Shugaban ƙasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wani jawabi cewa sojojin Ukraine za su auna dakarun Rasha da ke harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar. Ƙasashen biyu da sun ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda Rasha ta kwace a watan Maris cikin kadan bayan da ta yi mamaye Ukraine. Katafarin kamfanin mai na Aramco na ƙasar Saudiya ya ba da rahoton ƙaruwar kashi 90 cikin 100 na ribar rubu'in shekara na biyu a yau Lahadi, wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance ribar. Kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru 10, duk da kuma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci, inji shugaban kamfanin Aramco Amin Nasir a cikin rahoton ribar da aka samu. Mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi Salman Rushdie Hadi Matar ya musanta aikata laifi a jiya Asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai. Yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba, haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin. Rushdie ya yi magana a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka a yayin da yake shirin gabatar da jawabi a wani taron ƴancin masu fasaha a wata cibiya da ke yammacin jihar New York ta ƙasar Amurka. Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su, inji ministan harkokin wajen Mali da kuma mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun kara da ƙasar Amurka a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar ƙarancin ma'aikata sakamakon annobar COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gaba ɗaya, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faris Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya haɗa mana shirin Dube Hamza da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.